Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, 5 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, yau Laraba Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da ake zaton ballistic ne a cewar kasashen Koriya ta Kudu da Japan. Wannan ne kuma gwajin makami na farko da Pyongyang ta yi a wannan sabuwar shekara. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi a gobe Alhamis game da muhimmancin tarihi na harin da magoya bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump suka kai a kan majalisar dokokin Amurka a bara. Kanar rundunar sojan DR Congo ta faɗa a yau Laraba cewa ta kashe mayaƙan 'yan bandaga 18, kanar sojojinta biyu sun mutu a wani harin kwanton ɓauna da aka kai mata a yankin gabashin ƙasar mai yawan tsaunuka da ke fama da tashin hankali.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa yayin da aka samu sauƙin kai har-hara a wasu manyan garuruwa a gabashin jihar Sokoto, biyo bayan matakan da hukumomi suka fara ɗauka. Wasu al'ummomin kananan ƙauyuka sun koka.
Garuruwan da ai yankin ga namu wallahi ba a kwana. Kaga shekaran jiya sun shigo ta ganda ba sun ɗauki mutum biyu. Sun tai sun biya wani ƙauye da aka ce mada bagi, sun ka biya raka da an kai hito na hito da su, sun ka wuce da bagi. Sun ka kashe wallahi mutum uku.
A jihar Bauchin Najeriya kuma, masarautun Bauchi da sun yi kira da zakulo matasan da suka ci mutuncin wasu sarakuna da suka halarci bikin karraba Baba Peter Gwanto. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasira Adamaili Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da ake zaton ballistic ne a cewar kasashen Koriya ta Kudu da Japan. Wannan ne gwajin makami na farko da Pyongyang ta yi a wannan sabuwar shekara. Koriya ta Arewa ta harba makamin da ake kallo mai linzami kira ballistic daga wani yankin cikin kasar zuwa gabar teku, inji sojojin Koriya ta Kudu. Makamin ya ci kimanin kilomita 500 a cewar ministan tsaron kasar Japan Nobuo Kishi. Amma kamar yadda ta saba, Koriya ta Arewa ta sanar da kaddamar da makamin akan jaridar kasar washegari. Wannan ne dai karon farko da Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami tun bayan gwajin makamin ballistic na jirgin karkashin ruwa a cikin watan Oktoba. Koriya ta Arewa ta yi ta gwaje-gwaje makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun tsakiyar shekarar 2019. Jim kaɗan bayan tattaunawar nukiliya tsakanin shugaba Kim da tsohon shugaba Amurka Donald Trump ta rushe. Shugaba Amurka Joe Biden na shirin yin wani jawabi a gobe Alhamis akan muhimmancin tarihi na harin da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokokin Amurka a bara. Jawabin na ranar cika shekara ɗaya da kai harin zai kunshi Biden ne da zai yi magana daga babban ɗakin taro na majalisar dokokin tare da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Shugaban ƙasa zai faɗi gaskiya akan ainihin abin da ya faru, ba ƙarya da aka daɗe ana yaɗawa ba, da kuma haɗarin da ya ɗora akan tsarin bin doka da oda da kuma tsarin demokuraɗiyyar ƙasar, inji sakatariyar fadar White House Jen Psaki tana faɗa a wani taro a jiya Talata. Shugaban zai kuma yi amfani da wannan lokaci ya yaba wa gwarzayen ranar 6 ga watan Janairu, musamman jami'an tsaro maza da mata da suka yi tsayin daka wurin kare kundin tsarin mulkin ƙasar da majalisar dokoki da kuma kare rayukan mutane da ke wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo ta faɗa a yau Laraba cewa ta kashe mayaƙan 'yan bandiga 18, kanan sojojinta guda biyu sun mutu a wani harin kwanton ɓauna da aka kai mata a yankin gabashin ƙasar mai yawan tsaunuka da ke fama da tashin hankali. Manjo Diodone Kasereka shi ne kakakin ma'aikatar sojan lardin Kivu ta Kudu. Ya ce an kaiwa wani ayarin soja da aka nemi gudunmuwarsa yayin da yake kan hanya zuwa ƙauyen Kagogo a cikin gundumar Uvira da safiyar jiya Talata. Maharan 'yan bandiga ne daga ƙungiyoyin haɗaka ta makanika Tuganeho. Yana mai nuni da ƙungiyar 'yan bandiga da ke ikirarin wakiltan Baye Mulenge 'yan ƙabilar Tutsi ta ƙasar Rwanda da suka yi kakagida a ƙasar Congo. Ya kara da cewa a cikin musayar wuta sojojin sun kashe yan bandiga 18 yayin da sojoji biyu suka mutu kana wasu biyar suka ji mummunan rauni. Sama da kungiyoyi 120 masu dauke da makamai ne suke kai hare-hare a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo a cewar masu sa ido, wanda da yawa daga cikin su da cikin yakin da aka yi a yankin a shekarun 1990.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya alamu na nuna cewa akwai yiwuwar an samu sauƙin matsalolin rashin tsaro a wasu yankuna da ke fama da hare-haren 'yan bindiga saboda an fara samun jimawa ba tare da an kai hari ba wuraren da aka saba kai hare-haren, sai dai ƙananan hare-hare a wasu wurare na daban. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yanayin tsaro a Najeriya yana ɗaukar wani sabon salo wanda masu fashin baki ke kallo da fuskoki daban-daban. Tun lokacin da mayakan ƙasar suka soma fatattakar 'yan bindiga a wasu wurare kamar a yankin gabashin Sokoto, musamman a garin Isa inda aka ƙona motar matafiya har suka mutu a kwanan baya, wasu mazauna yankunan sun ce ana samun sauƙin hare-haren na 'yan bindiga kamar yadda Bashir Altina Goyawa yake faɗa.
Wato in ka bar gwarayyo kwanan ma halbaka dab da ka shiga sabon birni har zuwa ainihin kwanan ma kwana har zuwa abin da ya kai ka turba, tun ran da an kace jami'an tsaron nan sun zo inda duk aka tsaya a gargaɗa mutane a ci zarafin su an daina tuji ya shafa maka ne ruwa mana shi ba kashin jama'a shi ba garkuwa da mutane shi ba cin ainihin zalun al'umma. Gidan su babban gida ne, baba ne mai arziki ne, ko bai shadu da ba su hukumomi baba da wadan za su yi ba dan mun tabbata ana wadan.
Haka ma wani mazaunin yankin da baya so ambaci sunansa ya ce akwai sauki, amma dai kuma akwai wani dan bindiga wanda yake addabar wasu yankuna duk a cikin garin Isa.
Aiki wani ne wanda aka ce mana gona ce ne ke samu kuma yana zuwa sama-cin 7 ko 8 daga cikin garin su zanna su yi zammire tsabaran ko na goye da mutum uku suna duwar sun ga gara ba hadamar da an gare mu biri sun zuba shanu sun can ya tumaturi ne muka dasawa to shi ruwan ga abin da aka yi bai tsawaya ba, amma sauran muna ganin suna dan kuwa amma shi bai tsawaya ba saboda ba taɓa taɓa shi ba. Yau ma wannan gari na kusa da gari matsalar ke san sauki akwai a 30 ɗan sauran awaki da an gama ta.
Haka ma mazauna garin Ilela duk a gabacin na Sokoto sun ce akwai alamun cewa 'yan bindiga da ake fada da su a yankin na Isa sun soma kwararowa wani daji da ke tsakanin Ilela da Gwadabawa, kamar yadda wannan wanda bai so ambaci sunansa ya fada.
Duk garuruwan da a yankin ga namu wallahi ba a kwana, kaga shekaran jiya sun shigo ta ganda ba sun ɗauki mutum biyu sun tai sun biya wani ƙauye da aka ce mada bagi sun ka biya raka da an kai hito na hito da su sun ka wuce da bagi sun ka kashe wallahi mutum uku. Mutum guda na asibiti sun ka wuce sun ka zo Aliya sun ka ɗauki hakimin garin nan da babur ɗi ne, sannan sun ka zo Danca sun ka tahe da mutum biyu kuma sun ka tahe da rakumi biyu sun ka zo wani gari da aka ce ma Aliya. Wallahi dai a takaice da na har Kawuri har Gurda duk dai ƙauyukan da suke nan Sakwai ne da nan har Kawuri har Salo har Ena duk garuruwan nan wallahi yanzu babu mai kwana gida ne.
To koyaya masana tsaro ke kallon irin wannan yanayin? Detective Awal Baladir Mi'iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a Jami'ar Yusuf Maitamasu da ke garin Kano, yana ganin cewa
kalaman da ɗan ta'addan nan turji yake yi don gwamnatin tarayya ta saurare shi ko kuma ta bashi wata kariya ko kuma neman sulhu ga gwamnatin tarayya saboda a yi masa afuwa dangane da mutanen da ya saki wato waɗanda ya kama ya garkuwa da su, to wannan wata dabara ce yake yi saboda tusa ta ƙurewa gogari. Saboda me duk abin da yake tunani da sababbin hanyoyi an daƙile hanyoyin da yake samun kuɗaɗe hanyoyin da yake siyan makamai da hanyoyin mu'amalar rayuwarsu ma ta yau da kullum.
Dama dai masana sun jima suna bayar da shawarwari akan cewa idan za a fatattaki 'yan bindiga a rinƙa fuskantar su baki ɗaya domin gudun kar su matsu a wannan wurin su koma wani wuri su ci gaba da ta'asar su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Shekaru biyu cif kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sanar da wani nau'in cutar sanyi da ba a gano musabbabinsa ba a birnin Wuhan na tsakiyar kasar China, wanda ya rikide zama annobar COVID-19 da duniya ke fama da ita a ƙarƙashin nau'in coronavirus na Omicron mai saurin yaɗo da ya sake tado da cutar. A kasar Brazil, karuwan COVID-19 da nauyin Omicron ya haddasa ya ankarar da hukumomi a birnin Rio de Janeiro suka soke gagarumin bukin gargajiya na shekara wanda aka dakatar shekaru biyu jere. Magajin garin Rio, Eduardo Paes, shine ya sanar da soke bukin a wani jawabi a jiya Talata wanda aka yada kai tsaye ta yadar gizo. A Hong Kong a yau Laraba, shugabar yankin Carrie Lam ta sanar da dakatar da jigilar jiragen sama na mako biyu daga kasashe takwas waɗanda suke kan hadarin fadawa cikin barkewar COVID-19 karo na biyar ganin yadda Omicron ke yaduwa. Kasashen su ne Australia, Birtaniya, Canada, Faransa, India, Pakistan, Philippines da kuma Amurka. A hali da ake ciki kuma cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta ƙara ƙasa a ruba wajen tsibirin yankin Karibiya a cikin jerin ƙasashe da ta kwatanta mafi haɗari wurin kamuwa da COVID-19. Cibiyar ta ayyada ƙasashe da suke da kamuwa da COVID-19 500 a cikin mutum 100,000 a waɗannan kwanaki 28 da waɗanda suka shiga matsayi na hudu na ɓarkewar cutar. A ƙarshe, jami'an sufuri a jihar Virginia ta Amurka na sa ran sake buɗe wata babbar hanyar mota a yau Laraba bayan ɗaruruwan direbobi ciki har da wani ɗan majalisar dattawan Amurka suka makale a cikin sanyi a ranakun Litinin da Talata bayan wani haɗarin ababen hawa a lokacin da ake ruwan dusar ƙanƙara. Hukumomin ƙasar sun ce babu wani da ya samu rauni yayin da wasu tireloli guda shida suka yi haɗari a lokacin da dusar ƙanƙara ke zuba. Amma abin ya kawo tsaiko ga zirga-zirgar ababen hawa a kan babbar hanyar da ke hada jihohin Amurka zuwa gabar tekun gabashin Amurka wadda ke da tazarar kilomita 80 kudu da birnin Washington. A cikin waɗanda suka makale har da ɗan majalisar dokokin Amurka a jihar Virginia da ake kira Tim Kaine wanda ke komawa Washington daga gidansa a Richmond mai nisa akalla tafiyar sa'o'i biyu. A ƙarshe dai Kaine ya isa Washington bayan ya kwashe sa'o'i 27 da ya faro daga bulagurinsa.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Masarautar Bauchi da Masarautar Das sun yi buƙaci gwamnatin jihar Bauchi da kuma ta tarayya da suka fawa kwamitin da zai binciko matasan da suka ci mutuncin masu sarautar Bauchi da Das ta hanyar yin kwanton ɓauna ga ayarinsu tare da jifan motocin masu sarautun a lokacin da suke wucewa don halartar biki da aka shirya na karrama dattijo Baba Peter Gwanto a ƙaramar hukumar Bagoro. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Da yake jawabi wa manema labarai a madadin masarautar Bauchi da kuma Das, dan Gladiman Bauchi Sabiya Ibrahim Sa'idu Jahun ya shaida cewa wasu bata gari ne marasa kishin ƙasa suka ingiza matasan su aikata wannan cin zarafi akan sarakunan Bauchi da kuma Das.
Sayawa injiniya Isuwa Galla ya yi tattaki zuwa faduwan Bauchi da kuma Das don baiwa iyayen ƙasa haƙuri game da abin da ya faru, wanda daga bisani ya zo suka tarayyar 'yan jarida domin shaidawa duniya rashin jin daɗinsu kan abin da ya faru da kuma ba da haƙuri wa kowa da kowa.
Sunana injiniya Isuwa Galla, president na South Development Association mun zo nan mu gaya ma al'umma da cewa abin da ya faru a bikin da aka kammu da ma na Baba Peter Gonto a Bogoro da abubuwan da suka wakana kafin bikin lokacin bikin da bayan bikin kuma akwai abubuwan da bai dadi ba ko mu ma bai mana dadi ba muna da nauyin zuciya da bakin ciki akan ya faru mun fito gidan sarkin Bauchi mun ba shi hakuri mun fito sarkin gidan sarkin Das mun ba shi hakuri bisa ga abin da ya faru su ko da waye ne ma aka waye aka abu ya faru da shi dole za mu ba shi hakuri balle a ce akwai sarakai a ciki so wannan muna faɗi wannan zarafi mu ba ma jama'a al'umma duka hakuri bisa ga abin da ya faru ayi hakuri ba tunanin mu kenan ba ba shirin mu kenan ba wani kuskure ne ko kuma wani abu ne aka samu daga wani gefe amma muna kiran jami'an da ya kamata aikin su ne su binciko mana wannan abu muna son zaman lafiya kuma muna biyayya ga doka
ana hasashen an barnata kayayyaki na miliyoyin naira da suka hada hadda gidaje da kuma wasu abubuwan amfani da matasan suka gudanar halin da ake ciki kuma hukumar yan sanda a Bauchi ta bakin kwamishina Umar Mamman Sanda ta ce tana kan binciken lamarin Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin fare wada harbi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu raro barkamu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri na farko a shekarar nan ta 2022 zamu duba kalubalen da ke fuskantar arewa inda jama'a masu zumunci a tarihi ke neman barin fadin harshe da hakuri sanadiyar barayin mutane da yan sa kai masu wuce gona da iri ya shigo tsakani shugabannin al'umma da na addini sun fara fitowa don jan hankalin hana yanayin bunƙasa dan amfanin jama'ar arewa ta yanzu da masu zuwa nan gaba hakanan matashin dan siyasa daga Sokoto Shamsu Gandi Yaro ya yi fashin baki kan matakin da yake fatan matasa za su dauka dan samun tudun dafawa a arewa ku kasance da shirin arewa a yau
arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban
yau malami islama Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ja hankalin jama'ar arewa kan wannan goguwa da yace kar a bari bango ya tsage
matsalolin tsaro a kasan nan da kuma yadda wasu suke so su maida shi wani abu na kabilanci da farko muna fata mutane za su fahimci cewa dan adam duk inda yake tushen sa dai ne shine annabi adam alayhi salatu wassalam Allah ya halice hidalaka ya halice matarsa Hawwa'u a jikinsa sannan suka ci gaba da zama na auratayya Allah ya ba su zuriya daban-daban akwai bangaren bakake akwai bangaren farare akwai bangarori daban-daban na rayuwa dukkan mu ƴaƴan Adamu ne saboda haka ina fahimtar cewa wanda zai ce wani mutum ba kabilarsa bane ko wani mutum ba garin su ɗaya ba ko wani mutum ba addinin su ɗaya ba a ce wannan shine dalilin gaba to babu shakka bai fahimci rayuwar ba gaba ɗaya balle ya fahimci addinin na musulunci ko kuma wani abu da yake bi daban Allah subhanahu wataala yace ya ku mutane kaka ce mutum kowa da kowa ya shiga dan adam ya shiga fari ne baki ne musulmi ne kristiyani ne kowanne iri ne in aka ce dan adamu ya shiga ciki inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu muka halice ku daga namiji da mace ma'ana annabi adamu da hawwa'u kuma muka sanya ku yankuna daban-daban Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya sanya yankin kasashe daban-daban aka ba su sunaye daban-daban ba wai don muna da bambanci a halitta ba inda zamu fahimci cewa shi dan adam ne ko a ina yake, in aka yi magani aka kirkiro shi a ko ina a nahiyar duniyar nan, duk inda aka kai shi wannan magani zai yi aiki. Ba za a ce wannan maganin America ne, ba zai aiki a Najeriya ba, saboda mutanen Najeriya daban da mutanen America ko Saudiya ko wata ƙasa daban. Wannan yana nuna cewa gaba ɗayan sinadarin halittar mu abu guda ɗaya ne daga Allah subhanahu wata'ala, zuriyar annabi Adamu ne. Mu muka halice ku haka nan, waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, ga ƙabilu daban-daban. Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙabilun nan ne daban-daban, ba don mu yi yaƙi tsakaninmu ba, don mu san juna. Lita'arafu, idan ka ga wanda ya bullo daga yanki kaza, ka ce wannan mutum daga yanki kaza yake, kai ma daga yanki kaza kake, don ku san juna. Mun taɓa haɗuwa da wani mutum a Malta, wallahi baƙin fatan kawai da ya gan mu sai ya taho gumu. Da ya tugu mu bamu san daga inda yake ba, bamu san harshensa ba, bamu san addininsa ba, amma wallahi sai ya zo muka ta daukar hoto. Saboda me? Saboda mun ga dan uwa. Saboda haka Allah subhanahu wataala yake halittarsa, inna akramakum indallahi taqakum. Kuma a ƙarshe, wanda ya fi soyuwa a gun Allah, ya fi girma a gun Allah, shi ne wanda ya fi tsoron Allah. Saboda haka ba a ce wanda ya fi girma shi ne Balarabe, ko shi ne Bahaushe, ko shi ne Bafulatani, ko shi ne Ibo, ko shi ne Yoruba, ko shi ne Igala, ko shi ne inna akramakum inda la taqakum. Wanda ya fi tsoron Allah shi ne mai girma a gun Allah. Saboda haka nake kira ga 'yan uwa na wannan ƙasa ta mu Najeriya, mu jefar da al'amarin ƙabilancin nan. Misali, ana ce Hausa Fulani. Hausa Fulani na an mai da shi abu ɗaya ne, kuma ya rikide ya zama abu ɗaya. Duk inda ka samu masarautun nan da muke da su na ƙasar nan, manya-manya masarautun nan, musamman arewacin Najeriya, ba inda za ka je ka samu ba a gauraye tsakanin Hausa Fulani kai hasali ma har da bare-bari a irin wannan yanki nawa mu yanzu. Za ka samu auratayya ta haɗa mu, zaman tare ya haɗa mu, surukuntaka ta haɗa mu, aiki ya haɗa mu, ƙasa ta haɗa mu, jiha ta haɗa mu.
Mun gode shehun malami. Yanzu kuma matashin ɗan siyasa Shamsu Gandi Yaro, shigo kai mana fashin baki kan siyasar matasan Arewa.
To Mal Nasiru, abin da nake hangowa ga matsalolin da aka gare mu na siyasar Arewa, ya kamata matasa Arewa su zo su haɗa kansu. Duk wasu tsoffin 'yan siyasa da suka shekara 60, 65, 70 abin da ya sama a jaye mu harkarsu. Sannan maganar tsayawa takarar shugaban ƙasa, wannan musulmi ne, wannan kristan ne, ni idan matasan Arewa za su bi shawarata, ba ruwanmu da kristan, ba ruwanmu da musulmi. Mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙafo ba. Duk wanda ya ce zai tsaya takarar shugaban ƙasa, mu matasan Arewa state 36 mu yi shugaba, mu yi coordinatorci, wanda duk zai tsaya takarar shugaban ƙasa shi zamna da mu, mu zamna da shi, mu gaya mishi bukatunmu na Arewa. Idan ya aminta zai yi, za mu zaɓe shi mu kaɗa mishi ƙuri'a. Mu dai adda ƙuri'a. Dama manyan 'yan siyasa mu suna yaudaran mu ne, idan lokacin siyasa ya zo su zo su fitar da kuɗi da atamfa da shaddodi, su raba wa talakawa, a yi zaɓe, su ci zaɓe, kuma shi kenan in sun tafi. Wanda ya ci zaɓe ba za a ƙara ganin shi ba, san yana son shi ya yi ta miƙe ya sake zaɓe bayan shekara huɗu, sannan zai dawo. Ya bar mutane cikin wahala, ba ruwan shi da damuwar mutane. To idan matasan Arewa za su bi shawara ta, ya kamata mu haɗa kanmu. Duk wanda zai tsaya takara, ba ruwanmu da addinin shi, mu zamna kai mu 'yan Arewa abin da muke so, za mu baka ƙuri'a. Idan ka ci firizan, za mu yi rubuce, za ka tono mana mai Arewa muna da shi, za ka gyara mana wutar lantarki Arewa, za ka jawo mana ruwa Arewa, ka yadda iya mun yadda a rubuta, za mu baka ƙuri'a. 'Yan majalisunmu dukansu idan muka so muna kai su. Ai, ya aka kai Buhari, talakawa suka kai Buhari, suka dage sai shi. To idan muka dage haka nan, 'yan majalisunmu da sanatocinmu su ma duk wanda ya zo neman takara, mu zamna da shi. Ba mu son ko ɗarinka, wane ya zo matsayin shi ɗan takara, mun yarjejeniya da shi rubuce, za mu baka ƙuri'a ka tahi reps ko ka tahi sanad. Abin da muke so, idan Allah ya cika guri ka kai, to idan wannan da ya ci shugaban ƙasa ya saba ga abin da muka yi da shi rubuce, to ku an majalisa, ku adda doka ga hannunku, ku kuma ku ɗaga mishi hankali don alƙawalin da ya yi da mu. In ta ci ku cige mana shi, ku cige mana shi. Sannan Mal Nasiru, yau ina mallan mai suke. Ka duba lokacin da shugaba Buhari na kamfe. Kowane mallami ya hau minbari yana wa Buhari kamfe. Yau ga abubuwan da ke gudana cikin ƙasar Najeriya marasa daɗi, kowane mallami ya kawo bakin shi ya yi shi. Ai, ba su yi wa mutane adalci ba. Ya kamata su tunatar da shugabanni, su yi wa'azi shugabanni su jiya, su ma su zaburar da su. A faɗa ma duniya halin da ake ciki, su ma su jiya, in suna motsawa su motsa. Mutuwa dai za a iske Allah, kowa zai koma wurin Ubangiji.
Wato shi su malamai, watakila ba za a ce duka ba, akwai masu yin magana. waɗanda suke jan hankalin gwamnati. Ba mamaki da yake ba irin lamari ne na campaign a hau mumbari a faɗi ga abinda za a yi zaɓe ba, amma dai tabbas akwai malaman da a yi musu adalci, akwai waɗanda suke yi magana.
Amma ai lokacin da shugaba Buhari ya tsaya takara da ya zama idanunmu sun ruhe, zukatanmu sun ruhe, muna son shi, muna gani babu mai iyawa in ba Buhari ba. Ai da mu da malaman duka makafciwa muka yi, muka ɗauki aikin Allah subhanahu wa ta'ala muka ɗora wa Buhari. Muka ga cewa Buhari in ya kai shugaban ƙasa komi zai yi sauƙi, ba wanda ya iya sai Buhari, Buhari zai yi komi. Allah ta'ala da iko ne ya ba Buhari mulki kuma ya jarabe mu. Buhari ya zo ya kasa yin komi. To kaga akwai waɗannan malaman waɗanda duk da Juma'a aka je za su hau mambari shugaba Buhari adali ne, waye waye, to amma yanzu ga abubuwan da suka faruwa, don haka in sun hau mambari su faɗa mai shugaba Buhari shin kana da labarin kaza da kaza da kaza, to ka ji tsoron Allah fa, Allah zai tambaye ka kaza 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 kaza, amma baka ji su ba, sun yi shiru.
Masu sauraro, da wannan zamu dakatar da shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu zamu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma
a gaida Nasiru Adamaili kaya, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shewa da Murjau, ya ce to wai yanzu tsakanin Jonathan da jami'ar APC waye sauya kenan, domin a baya dai mun ga irin kwance masa zani a kasuwa da jami'ar ta yi, sai kuma gashi yanzu wai mun ji tana neman ya dawo cikinta ta hanyar mata bashi damar takarar shugaban kasa a 2023. Allah ya kyauta, lallai siyasan Najeriya sai Najeriya. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Amina Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa, suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ya kamata gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ɗauki matakin daƙile yunkurin 'yan ƙungiyar IFOB na hana fataucin shanu zuwa yankinsu, domin babu fa gagararre sai bararre. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri, ya ce muna marhabin da yunkurin civil defense na kafa rundunar mata zalla don tsare makarantu a jihar Kwara ta Najeriya, da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Kawu mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga, suka ce to tabbas bacewar bindigogi har kimanin 88,000 a hannun jami'an tsaro na 'yan sanda da aka bankaɗo abin damuwa ne sosai, ganin yadda muke cikin barazanar rashin tsaro a ƙasa. Da fatan za a gaggauta gano inda waɗannan makamai suka ɓata. Sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara, ya ce salam biyoyi Hausa, haƙiƙa sakin mutane 53 da ɗan bindiga Bello Turjiyai a ƙaramar hukumar shinkafa da ke jihar Zamfara akan abu ne mai kyau, sai dai fa duk da hakan akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara himma akan aikinsu. Sako daga Hassan Dogon Faci Batsari da Malam Lawali Tashi Umashi daga jihar Katsina, kace salam biyoyi Hausa, fatan alheri gare ku. Babu shakka bayar da tallafin kayan aiki ga kungiyoyin fararen hula a wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar Katsina da gwamna Masari yayi abu ne mai kyau sosai, da fatan shugabannin kungiyoyin za su yi adalci wajen amfani da abin da aka bada ta inda ya dace, kada rigiya ta bada ruwa guga ta hana. Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baballa a takaice, a yau Laraba Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da ake zaton ballistic ne a cewar kasashen Koriya ta Kudu da Japan. Wannan ne gwajin makami na farko da Pyongyang ta yi a wannan sabuwar shekara. Koriya ta Arewa ta harba makamin da ake kallo mai linzami kira ballistic daga wani yankin cikin kasar zuwa gabar teku, inji sojojin Koriya ta Kudu. Makamin ya ci kimanin kilomita 500 a cewar ministan tsaro kasar Japan Nobuo Kishi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Shehu Umar wanda aka fi sani da Shamal, wanda Allah ya yi wa rasuwa yau Laraba. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin madadara idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a